ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci ta talata a cikin wannan gidan radio mai albarka gidan radio na jihar Damagaram wanda muke fata Allah subhanahu wataala ya muna gamdakatar Allah kuma ya datar da mu Allah ya sanya abin da zamu hadi ya zamanto amfani ne gare mu gaba daya Allah mu roki sarki ya ba mu duk wani albarkatu wanda yake na abubuwan da zamu hadi manganu ne na Allah madaukakin sarki da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan hili namu mai girma addinin nasiha wanda yake magana akan addini nasiha ne jan kunne da kuma hadin abubuwa na musulunci wanda ya kamata a ce mun aikatu ko mun aiki da su wanda zamu samu alherin duniya da kuma alherin lahira yan wa masu daraja yawmuna 23 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 447 wanda shi daidai da 9 ga watan 6 2026 haya yau dai muna cikin littafin mai girma shine akhlaqun nabiy sallallahu alaihi wasallama akhlaqun nabiy sallallahu alaihi wasallama fi sahihain na Abdul Mun'im al-Hashimi littafin ne wanda yake mana bayani akan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine madibi na duk wani mai imani Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle tabbas kuna da kyakkyawan koyi game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka ya kamata duk mai imani ya kasance ka rika diba mai manzo Allah ya danka kwatamta dan yana da wahala a ce mutun yayi yanda manzo yayi sallallahu alaihi wasallama zababin zababu wanda Allah ya zabe shi dalilin wannan addini to amma mu kwatanta kowa ya gulgudin iyawan shi musulmi sai mun zama lafiya mu so juna mu yi rayuwa mai dadi a nan duniya a kuma gobe kiyama Allah ya sa mu dace yau zamu karanta wani abu daga cikin jawabil akhlaq jawami'ul akhlaq ma'ana matattarar halaye kaman ko kuma mu ce dunkulallun halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce halaye na musulunci wanda manzo Allah ya karantar da mu malai ce hadal unwan warada fi hadisin ijtamala ala umurin khulqiyatin mutaaddida wa fada'il azima wannan gaba da zamu karanta malai ce akwai hadisi wanda yazo wanda yake magana kan halaye daban-daban na musulmai masu kyau da kuma fadala wa shama'il rafi'a وقد تحدث عن أجر من يقف إلى جوار أخيه في قربته ومصيبته وتحدث عن معونة الله لعبده سبحانه وتعالى ومدى ارتباطها بعون العبد لأخيه وبين أهمية العلم وبين أهمية العلم وعلاقته بالدين والخلق والقرآن تو أبينا ديوة ما لديك شوانا حديث لذا مكرنتا كما حديث لذا مكرنتا ساتتك واندسكوتي حديث لنا أبي هريرة wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi to wannan shi ma hadisi ne na Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Kitabuz Zikri wa Du'a'i wa Tawbati wa Istighfar babe wanda Imam Muslim ya kulla a cikin littafin mai shige mai girma wanda yake magana akan zikirin Allah da kuma addu'a da tuba zuwa ga Allah da istighfari da kuma babu fadlul ijtima'i ala tilawatil Qur'an wa ala zikri to shine manzo sallallahu alaihi wasallama yayi magana doguwa magana dunkulalliya, magana mai dimbin ma'ana, sai Malam ya ce shi wannan hadisi shi kadai ya yi magana a kan musulmi ya tsaya ma ɗan uwan shi musulmi lokacin da yake buƙatar shi. Kaga ɗan uwanka a cikin wata buƙata, ka agaza mishi, ka taimaka mishi, yana da buƙata, to ya kamata a ce kana tare da shi. Ya shiga musiba, kana tare da shi. Yana cikin abu na horon ciki, kana tare da shi. Haka kuma ya ce shi wannan hadisi mai girma yana da, ko kuma zai mana bayani akan alaƙar Ubangiji, ko kuma alaƙar bawa da Ubangijin shi, mahaliccin shi, da kuma cewa lalle tabbas wannan alaƙa tana da alaƙa da yanda bawa ya taimaka ma ɗan uwan shi. Yanda ka zauna da ɗan uwanka musulmi da kyawu, da yanda ka taimaka mishi, da yanda kuke abubuwa na haɗu ka tashi a tare, to yana da alaƙa da alaƙarka da Ubangiji. Idan ka so ɗan uwanka ka taimaka mishi, ka kasance a tare da shi cikin jin daɗi ko ba daɗi, to kai ma Allah zai taimaka maka, Allah zai kasance a tare da kai. Malam ya ce har yau hadisi ne wanda yake bayani akan ilimi, da kuma alaƙa ilimi, da kuma halaye masu kyau, da kuma alƙur'ani mai girma. Hadisi shi ne, an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu, an annabi sallallahu alaihi wasallama qala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmul qiyama, wa man yassara 'ala al-mu'siri yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah, والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan hadisi mai girma, yace duk wanda yayi ma mumini wani bakin ciki daga cikin bakin ciki na duniya, ko kuma kace wani damuwa daga cikin damuwa ta nan rayuwar duniya, to shi ma Allah madaukakin sarki zai mishi a madadin wannan, zai yaye mishi bakin ciki na kiyama, da damuwa da takura da za a shiga. Kowa yana kakanikai nafsi nafsi, kowa yana neman kanshi, yaya za a yi, zan tsira ko ba zan tsira ba. To ashe a nan duniya shi wannan bawa ya yaye ma dan uwan shi wata damuwa, to shi ma gobe kiyama Allah zai yaye mishi damuwa. Kaga wannan a takaice a halishan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da ba ya wani dogon sharhi ba, wannan hadisi, wannan gaba tana karantar da mu akan cewa mu yi kokarin kasancewa da ƴan uwanmu cikin jin daɗi, ko kuma cikin rashin jin daɗi, murna ne ake yi, jaje ne, an samu ba a samu ba, mu kasance a tare. Kada ya zamanto intere ne kawai zai gama mu irin rayuwa ya zambilla irin ta yanzu, wanda kaga mutane sun hadu to intere sai ne hada su. Kaga kenan, shi kuma musulunci abin da yake so shine a kasance imani ne a gaba, in ya so in ma intere, in ma wani abu na amfani ya biyo daga baya, to wannan zai zamanto abu na biyu. Amma imani, neman lada a wajen Allah, shi mai imani rayuwar shi gaba ɗayanta ibada ce. To shikenan, mu ci gaba da hadisin. Sai manzo Allah ya ce, wa man yassara 'ala al-mu'siri, duk wanda ya yaye ma, ko kuma ya sauƙaƙe ma wanda yake cikin damuwa, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah, shi ma Allah zai sauƙaƙe mishi. Kaga dan uwanka baya iyawa, sai ka taya shi ya iya. Malam Bahaushe ya ce hannu ɗaya bai ɗaukar jinka. Abubuwa ne wanda ake yi a tare don a samu alherin duniya da alherin lahira. To kai ne mai sauƙaƙawa, ko kuma kai kullun sauƙi ne a tare da kai, baka musgunawa, baka takurawa. To a gobe kiyama kai ma ba za a takura maka ba, kuma ba za a musguna maka ba, dalilin ka yaye ma, ko kuma ka yi abubuwan naka mai sauƙi ne game da uwanka musulmi. To kaga kenan, kamar tudini tudan, yanda kai haka za a maka. Yanzu misali a ce a nan wani bawa ne ka same shi, kake mishi kokonto iri kala-kala, wanda ya kamata a ce ka ɗan rarraga mishi, ba ka raga mai ba, to kai ma idan aka ce Allah bai raga maka ba, kaga za ka sha wahala. Misali a ce a gobe kiyama a maka lissafi na ƙwaƙwaf, a maka hisabi wanda babu wani ɗaga ƙafa, kai ma yanda a nan duniya ba ka ɗaga ƙafa, to wannan matsala ne, wannan ba imani ba ne. Halayen musulunci, abin da ya dace ga dukkan musulmi ya zamanto mai ɗaga ƙafa ne, mai yahiya ne, mai jin kai ne, mai saukakawa ne, ba mai takurawa ba ne, kuma ba wani mai musgunawa ba ne. To ci gaba hadisin sai Allah, sai manzon Allah ke cewa Allah madaukakin sarki yana cikin taimakon bawa. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, matuƙa bawan yana taimaka ma dan uwan shi, to shi ko Allah yana taimaka mishi. Wani ne kaje kake taimaka mishi taimako, ko na kuɗi taimako, ko na shawara taimako, ko kuma a kama a yi, kai haka kake yi kullum halinka kenan. To kai ku insha Allah, Allah zai taimaka maka a kowane ɓangare, ɓangaren rayuwarka ne, ɓangaren gidanka ne, iyalinka, matanka, ɓangaren aikinka ne, ɓangaren ka kasuwanka ne, nomanka ne, kiwonka ne. Allah zai sanya ɗumbin albarka a ciki. Dalilin mi? Dalilin kai mai taimakon bawan Allah ne. Allah yana son masu taimako. Shi ne wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Masu jin kai Allah yana jin kansu. Idan ka ga kishi haka masu takurawa, to Allah fa ba zai musu wata rahama ta shi ba. Yace kuma irhamu man fil ardi, ku yi tausayi, ku yi rahama, ku saukaka ga wanda suke mana ƙasa, kenan su ne mutanen duniya. Yarhamukum man fis sama, Allah da yake sama shi kuma zai rahamshe ku subhanahu wa ta'ala. To gaba ta gaba sai mallan, sai Allah yake ce, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila janna. Duk wanda ya hau hanya ta neman ilimi, to shi ko Allah zai hore mushi hanya zuwa gidan aljanna. Wannan gaba za mu zo kanta, amma a takaice tana magana akan fadala da daraja ta ilimi. Ilimi na duniya da ilimi na lahira, ilimin da zaka san duk abin da zai amfane ka ko nan duniya ko gobe kiyama. To wannan neman shi da zuwa da irin walhalu da za a yi, da kai kawo da za a yi, ko an yi bulaguro ko a cikin gari, to kamar Allah ya hore maka hanya ne zuwa gidan aljanna. Kaga kenan abin da yin shi Allah zai hore maka gidan aljanna, to ba karamin abu bane shine neman ilimi. Ilimi yana da daraja, ilimi yana da girma. Malam Bahaushe yace jahilci yayi hauka, inda zaka ga mahaukai wurjajan. To an ka samu jahili wanda yake na duk baki kirin baki ya bugi baki baki wuluk, to da shi da mahaukaci ba bambanci. Aikin da zai yi ya zambillah, to haka shi ma zai yi. Ko malaman musulunci suka ce bai kamata ba, bai dace ba a samu musulmi jahili, saboda aya ta horko da ta sako ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aya ta ilimi. Allah ya ce mushi iqra, a horkon Qur'ani, a horkon wahayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sa cewa annabta shi ta bayyana abin da ya fara zo mushi iqra, aka ce mushi iqratu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ka karanta sunan ubangijinka, kai karatu, kai karatu. Kaga kenan ilimi yana daraja, ilimi yana da matsayi. Yanzu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hore ilimi, da can samun littafi ma wahala, da can samun kaza, amma yanzu ga salula, ga internet, ga wane ne abubuwa na kallo, abubuwa na karatu. Kaga kenan abubuwa tarjama iri-iri, kala daban-daban. In baka yi larabci ba, ka iya Turanci, Faransanci, ka iya Turanci, Ingilishi, ka iya Hausa a rubuce, ka iya kaza, ka iya kaza. Hanya ta ilimi a buɗe. To dan uwa mai girma, dan me zaka bari a baka baya? Bai dace ba, bai kamata ba. Kai ka nemi ilimi a matsayinka na mai imani musulmi, ilimin da zai sa ka san Allah, ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ilimin da zai kore maka jahilci, da za ka yi alwala, alwala mai kyau, ka yi tsarki, tsarki mai kyau, ka yi alwala mai kyau, kenan ka samu sallah mai kyau. Ilimi wanda zai sa ka zauna lahiya da matarka da iyalinka da ƴaƴanka, matarka ta yi ilimi na addini shi ne fari, in ya so kuma ilimin duniya idan ya biyo daga baya, ƴaƴanka kar ka bar su karazibe. Musamman yanzu a yanayi da za mu shiga na bakas, wanda bai kamata ba iyaye ta ba su bar yara suna yawo suna gararamba a titi, ga makarantu nan Allah ya wadace mu, musamman garin da magaran muna ma Allah godiya, Allah ya wadace mu da makarantu iri kala-kala, duk wani lungu, duk wata kwana. Kaga kenan yanzu a ce akwai uba ya bar ɗan shi saboda an shiga bakans, boko ya ƙare ya bar shi ta gararamba, a rika zuwa wankan tafki ana mutuwa. Kaga iyazan billah, wannan bai dace, bai kamata ba. Ya kamata yaro a sanya shi hanyar da zai amfani kanshi, ko bai idan ya je makaranta ga kuma sana'a, sana'a iri kala-kala, kada ya girma haka rangagam bai da wani amfani, bai san abin da zai yi ba. A kama hannun yara a kai su makaranta su san Qur'ani. iyaye kuna da sadaka jariya idan ƴaƴanku suka karanta Qur'ani. Uba ko uwa tana da sadaka jariya idan ɗa ya je makaranta ya koyi alwala, ya koyi sallah, ya koyi azkar, ya koyi duk wani abu na musulunci. To kina da sadaka jariya musanki na uwa ko kuma kai uba, duk karatun da zai, duk sallar da zai, to kai ma da kamashinka a ciki. Amma kaga hasara ne, ƴaƴa hannun jari ne, abinda mutane da yawa suke sakaki a kan shi. ƴaƴan da Allah ya baka hannun jari ne, hannun jarinka ne lokacin da ka durkushe tsuha ko kuma wani abin da ya kama da haka nan. To wannan ƴaƴa naka su ne jarinka, kenan ka tarbiyyatar da su, ka kai su makaranta, a tarbiyyatar da su, a koya musu ladabin musulunci, a koya musu halaye na addini, a koya musu yadda za su san darajanka a matsayinka na uba, a koya musu cewa bin biyayya ga iyaye wajibi ne, a koya musu haƙƙin iyaye dole ne, a koya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani wa Allah babu ruwan shi wa ga dan da ya kangare mu iyayen shi. To kaga kenan, in yaro ya san da haka, to shikenan ka ci nasara. Hannun jarinka ne har lokacin da ka mutu zai maka adda, Allah ya ji kan baba, Allah ya ji kan mama, hannun jari ne. To kaga sakaki da yawa muke musamman a yare na lokaci na hutu, sai a bar yara da balo kadai. Kaga ita ma Alhamishi Juma'a ya isa sai a yi ta yi. To amma ba Alhamishi Juma'a ba, kan karatu ake ta yi. A yi ta karatu, dama ne, lokaci ne, tunda lokacin boko lokacin bai da yawa. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice dai a wannan gaba yana mana bayani ne akan mahimmancin ilimi, cewa dalilin neman ilimi Allah zai bude maka hanyar aljanna. To kuma duk mai imani babu wanda yake nema ka iya da wannan. To gaba na gaba za mu walmatsa shine, sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, wasu mutane ba su taba haduwa ba a wani gida daga cikin gidajen Allah, kenan masallatayya ko kuma wurare na zikiri. Zikiri shine ambaton Allah, karatun Qur'ani da fassara shi, karatun hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ka fassara shi, da kowane zama namu a yanzu halin da muke zikirin Allah ne subhanahu wataala. Mu hudu magana Allah, mu hudu magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a hudu halak, a hudu haram, gyaran addini, a daidaita halaye. To sallallahu alaihi wasallam yace, in dai an samu wasu mutane suka yi haka, yatuluna kitaballahi, suna karanta alqur'ani, littafin Allah, wa yatadarasunahu bainahum, suna mudarasa, shine kenan mufa'ala ne, ana yi. Wannan ya yi karatu, malam ya koya mishi, wannan ya maimaita, wannan ayi tafsiri, nan a hudu ma'ana Qur'ani, a hudu ma'ana aya, a hudu menene muradin Ubangiji subhanahu wataala game da wannan ayar, mi manzalla ya fassara, mi sahabbai magabata na gari suka fassara, kenan wannan shine mudarasa, ana ta yi. To abin da zai faru ko kuma babban ladan da za a samu in dai ana ma littafin Allah haka, yace illa nazalat alaihim sakina, wani wata nutsuwa ta musamman Allah zai sauko da ita. Shine kai karatun Qur'ani ko kuma makarantun Qur'ani mai aiki da shi, wanda ya san ma'anonin shi, zaka same shi mutun ne a nitse, saboda duk abin da zai yi wannan Qur'ani shine jagoran shi. Ko kuma wannan mutane kahin su huta daga wannan wurin, kowa a nitse yake. Abu na biyu kuma, wa ghashiyatuhumur rahama, akwai rahama Allah wanda za ta lullube su, rahama Allah da tausayin shi da jin kanshi. Kaga rahama Allah shine samun albarka na duniya da lahira da kuma samun komai. Abu na uku kuma, dalilin darajar mutanen da suka taru suke karanta alqur'ani da ma'anonin shi da hadisai, yace kuma wa haffatuhumul mala'ikatu, mala'iku ma za su zo su kewaye su, za su ba su kariya, babu su babu shaitani, babu wani abu da zai rinjaye su, wani abu aiki na banza. Wannan duka darajar karanta Qur'ani ne, darajar mudarasa Qur'ani ne. Alqur'ani babban littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya karrama manzanmu, tsiran Allah da aminta da tabbata a gare shi. A matsayinmu na masu imani, ya kamata a ce muna da lokaci na musamman karanta Qur'ani. Kada mu bari saluloli su rinjayar da mu, kada mu bari kahohi, wani TikTok, wani Facebook, wani abubuwa dai, harkoki da muke na yau da gobe ba laifi bane, amma ai akwai abubuwa wanda suka dace ko kuma ka bada lokaci ko ka rarraba lokaci, kada ka bari a barka a baya a Qur'ani. A ce shekara wajen 40, shekara wajen 50, bakar izi 1, bakar izi 2, shekara 30, shekara 19, shekara kaza barkatai. To wannan sakaki ne, wannan kuma ruɗi ne na shaidani, muna iya yi, kowa yana iya yi. Kai ko sura biyu uku ka samu masu kyau, lahiyayyu ka san ma'anarsu, ka san karatunsu, a hannun malam ka karance su da su zaka yi sallah da su zaka yi duk wani zikirinka to wannan ba karamin daraja bane a wajen Ubangiji subhanahu wataala amma mutun ya zamanto dub yanzu ka dauki misali ai kaga akwai abun kumiya a ce duk harshen duniya za a maika maka zaka iya karantawa duk littafi duk wani littafi in dai na turancin faransanci ne zaka iya karanta shi duk wani littafi in dai na turancin ingilishi ne ka iya kai wani ma ya iya chananci ya iya rashanci ya iya espanyol ya iya wane ne abu sunan daban harshina iri kala amma in ka ce mishi wane ga qur'ani karanta mana sai ya rika inda kaga wannan bai dace ba wannan bai kamata ba kenan mun bar abin da yake babba ne mun kama mun saki miya ake cewa mun kama reshi mun saki asali to wannan kuma dama wannan hili namu menene hili ne na addinin nasiha ce duk wanda yake jin mu duk wanda yake sauraron mu daga yau ya kamata mutun ya ma kanshi da kyau ka samu koda sura 1 ka karanta sura 2 sura 3 a wuni a ce kana karanta aya 1 kaga kenan aka yi shekara guda abin da gare ka ba kadan bane muna da kwana nawa kwana 361 to kake da surori ko kake da ayoyi wasu surori masu irin kanana nan wata sura 6 aya 6 wata aya 7 wata aya 10 wata aya 15 kaga kenan kahin shekara ta kewayo abinda zaka tara na karatun Qur'ani yawa gare shi ko da limamin ka ana tashi limai ya karanta maka aya 1 tal aya 1 guda kawai ya isa sai ka rike ta gobe aya 1 jibi aya 1 gata aya 1 har abin ya shiga jikinka to haka ake so alqur'ani littahi ne babba wani malami yake cewa wannan qur'ani da yake hannunmu a matsayin mu na musulmai inda za a ce ba hannunmu bane yake a hannun wasu ne yake da mun sha gori saboda shi ba harkar duniya bace shi qur'ani wannan magana Allah ce subhanahu wataala yanzu a matsayin mu na masu imani abin da yake tare da mu abin da muka mallaka menene na sama babu sai qur'ani magana Allah ce daga sama yake Malaika Jibril aminullahi fis samai amincaccen Allah daga sama shi ya sauko da shi nazala bihi ruhul amin shine malaika Jibril kuma aminullahi fil ardi amincaccen Allah a ƙasa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wannan ba karamin littafi bane littafi ne wanda yake da dimbin daraja littafi ne wanda yake da albarka kuma hatta a rayuwarka ta yau da gobe Qur'ani zai maka tasiri shifa'ul lima fis suduri wa hudan wa rahma shi qur'ani wa hatta lahiya da kake nema kaje likita kaje wajen wane ne diba kaje wane ne shi qur'ani karan kanshi magani ne shifa'un ne lima fis sudur haka Allah ya ce akwai cuta da take zuciya wanda likita baya ganin ta akwai cuta wanda take zuciya wanda sai a je a gwada ka a maka kaza a ce lahiya ka lau bakka da komai a dan baka wasu abubuwa sai dai ka rika cewa kai akwai abin da kake ji to wannan shine nutsuwa ta zuciya wa inna fil jasadi mudghah manzo Allah yace akwai wata tsoka anan a cikin kirjin kowa idza salahat anta gyaru salaha jasadu kulluhu jikinka duka zai gyaru sai ka ji lahiya lau ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah yace da zikirin Allah ne zukata suke nutsuwa an kaga mutun a furgice bai gane abubuwa lamurrukan shi duka sai yawan mantuwa sai yawan abubuwa na rikici sai yawan abubuwa na rashin cin nasara sai abubuwa na kaza to ka binciki kanka ka koma zuwa Qur'ani ka riga karanta shi daga zahiri mutane kowa ya gani mafi yawa wanda zai samu rashin lafiya na aljani me za a karanta mushi sai a karanta mushi Qur'ani mutun ya ma kanshi ruqya ko wanda kusa da shi ya karanta mushi ko kuma ya je wurin malami ya karanta mushi sai ga ya samu lafiya to dan me za mu sakaki da wannan babban abu dan me za mu sakaki da wannan daraja da take tare da mu darajar mu alqur'ani da mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to shi wannan qur'anin karanta shi kadai Allah zai sauko maka da sakina shine nutsuwa Allah zai sauko maka da rahama ta lullube ku Allah zai sauko muku da malaiku kenan dan wannan kadai ya isa mutum ya karanta qur'ani a kowane lokaci alhali kuma banda su akwai abubuwa masu dimbin yawa wa zakarahumullahu fi man indahu to ga babban daraja shine Allah a can sama zai ce ma malaiku na eh ku diba kasa can kudiba kun ga suwane eh to zaman da suka yi danni ne qur'ani ne suke karantawa hadisi ne suke karantawa suna sanin halak da haram ne suna karatun addini ne Allah zai ambace su a wajen shi to yanzu ka dauki misali karami a ce yau shugaban kasa yana magana ya kira sunanka, ko kuma prime minister ya san da kai, ya san da matsayinka, yana cewa mutane ma ai wani 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 tare muke. To kaga wannan duka karin daraja ne, a ce ma ka san shugaban kasa daraja ne, a ce ka san prime minister daraja ne, ko kuma balle a ce ya kiraye ka ya ambace ka yace kai ma mutumin shi. To yanzu nan ka dauki misali babba, laysa kamithli shay'un wa huwa samiul basir. Samiul basir shi Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komi, yace yau ga bawa na suwane 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 suwane, ga sunan suna zamne, ya ku mala'iku ku zo ku diba, ga sunan suna karanta qur'ani, ga sunan suna darasin qur'ani. Kaga wanda ba karaman daraja bace, to yau masu daraja shedani ne kawai yake sa mana kasa guyuwa. Amma irin wannan darajoji ya kamata a ce mun yi hobbasa wajen samun su. A ƙarshe wannan hadisi na Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce, "Man batta bihi amalu," duk mutumin da aikin shi yasa ya kasa, a gobe kiyama an zo wajen hisabi ana lissafawa da zunubin shi da aikin shi na daidai, sai aka ga cewa aikin shi na daidai ya kasa, iyazan billah. Kana anan duniya yayi sakake, lam yusri bihi nasbu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kasancewar shi wani dan wani baya tseratar da shi. Kuma masu girma kuji ku saurari wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kyau. Wanda a gobe kiyama aikin shi yasa ya kasa, to danganan shi baya sa mana kenan ya haye ko kuma ya ketare, iyazan billah ya kasa ketare saradi, aikin shi ya kasa shiga aljanna, aikin shi ya kasa shi. To amma a nan duniya dan wane ne jikan wane dan wane, to manzo Allah ya ce wannan baya aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To ana mana karantarwa ne akan cewa mutashi aiki musulunci, ana so mutun ya zama to mai aiki. Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah subhanahu wataala ya halicci mutuwa da rayuwa don ya muku jarabawa. Yanzu gashi muna lumwashi, muna da dama, Allah ya bamu dama babba. Kana lumwashi kana ji, balle kuma kana ana karatu kana ji kana jin wa'azi, kaga wannan dama ce babba a gare ka, naka gyara. To kaga kenan Allah subhanahu wataala sai yace kuma wal mauta allazi khalaqal mauta wal hayata, ga rayuwa ga mutuwa, liyabluwakum, jarabawa ne ake, waye zai ci nasara. Kamar dai a sa ku class, kamar dai a sa ku a ce yau ku ne kandida na kaza, an bada takarda ta jarabawa, to wane ne zai yi gaba, wane ne zai kasa, wane ne ba zai kasa ba. To aikin ka wanda ya revision da kyau, wanda ya karatu da kyau, wanda ya nutsu lokacin da ake kur, an san shi ne a gaba. To haka anan duniya a gobe kiyama, idan an je wanda ya nutsu ya bi umurnin Allah, ya bi umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya aikata aiki mai kyau, ya kasance daga cikin bayin da Allah ya yabe su, to kaga kenan a gobe kiyama ma shi ne wanda zai samu tsira. Allah ya ce ayyukum, wane ne daga cikin ku ahsanu amala, zai yi aiki mai kyau. Kaga kenan anan shine ake magana akan cewa dangane baya aiki. Lalle tabbas kai wani dan wane ne anan duniya, wani lisahin duniya ne, amma gobe kiyama da kai da baba kowa ta kan sheki, ya baka lada daya ko kai ka bashi lada daya, a kowa so yake dai ya ketare dai ya tsira. In kan ketare to yaso daga baya an yi wani bayani. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم انا على هذا الحديث. امام النووي بابن مالمي ne ya ma wannan littafi na sahih muslim sharhi, a daidai kaba wannan hadisin, sai yace shi wannan hadisin da muka karanta yace wa huwa hadisun azim, hadisi ne mai girman gaske, yana da hadi, yace jami'un li anwa'i min al-ulum wal qawaid wal adab, ya hada abubuwa na ladabba, abubuwa na ilimi, abubuwa na ka'idoji ma na addinin musulunci shi wannan hadisi. Yace kuma Zada ibn Hallaf, daga cikin malamai Mala ibn Hallaf, sai ya ƙara yace shi wannan hadisin na yana da fada'il wa fawaid wal ahkam, hadisi ne babba, hadisi ne mai girma, yana karantar da mu akan cewa lalle mu yi kokari mu yi abubuwan da musulunci ya nema a wajen mu, musamman taimaka ma ƴan uwan mu su ta daga cikin damuwa, ka taimaka ma dan uwanka wanda baya da, ka taimaka ma dan uwanka dan Allah ya shiga cikin aikin ka, kuma ka nemi ilimi wurjajan, kada ka yi kasala, kada ka yi kasa a gwiwa. Allah subhanahu wataala tare da ya datar da mu, anan zamu dakata da fata abinda muka yi na daidai. Allah ya tara mu cikin ladan wanda yake na kuskure ne, Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما توسل إلى الله سبحانه وتعالى gwannan karatu da muka yi Allah ya zama da kasan mu lahiya Allah subhanahu wataala ya kare mu da kariye shi duk wata musiba ko ni bala'i duk wata damuwa Allah subhanahu wataala yayi mana Allah ya kare mu shugabannin mu Allah ya daukaka su Allah ya ba su wata basira dan da za su ma ayin talakawa Niger aiki Allah ya kare sojojin mu Allah ya kare iyakokin mu da sauran kasashe na musulmi da sauran iyakoki na kasashen musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا